wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Abokina mai sauraro, babban maraba zuwa gare ka a shirinmu na yau. Ina fata an shigo shirin da farin ciki da kuma godiya ga Ubangiji da ya ba mu rai da lafiya kasancewa cikin masu sauraro. Akwai mutane da dama wanda ba su samu wannan zarafin ba, tunda ka samu sai ka gode wa Ubangiji. A shirinmu na yau za mu samu ƙarfafawa daga wurin pastocinmu a shirin na yau. Pasto Malum da Pasto Audu suna shirye domin ka. Sai ka yi ƙoƙari ka bi mu a hankali yayin da kuma za mu samu ginuwa a fili don kiwon lafiya. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa.
Ko kana kaunar ranka da gaske? Ko kana so ka kasance da tsawon rai a duniya? Mutane da yawa a ko'ina a cikin duniya suna neman yadda za su kasance da lafiya da kuma daidaiwa a duniya. Wadansu sukan kashe arzikinsu ƙwarai da gaske domin neman wata rayuwa ko kuwa wata jijiyar itace domin su sha su kasance da lafiya shekaru da shekaru, har idan ma ta yu su kasance da rai har abada, amma dukansu ayya babu nasara. Domin kasancewarka da lafiya, dole ne mutum ya san ababa guda biyu masu muhimmanci: na ɗaya, yadda jikunanmu suke da yadda suke aiki; na biyu, ababa da suke kawo cututtuka da yadda za a magance su. Wato, waɗannan su ne ainihin asirin zaman lafiya da kuma daidaiwa a cikin duniya. Su ne asirin kasancewa wanda za ta sa rayuwarka cikakke mai lafiya a kowace lokaci. Jikin mutum kamar mota ce ko kuwa babur, wanda ko da shike kai ne ka biya kuɗinta ka kuma siye ta, abinda ka yi da ita wannan ya rage naka. Idan mutum ya bi dokokin lura da ita, za ya more ta da tsawon lokaci. Idan kuma sai ya lura da ita yadda ya ga dama, ya sa ruwa ko kuwa ya zuba yashi a cikin tankin a maimakon fetur, ai, wannan ganin daman shi ne. Shi ya siya da kuɗinsa. Haka nan mutum za ya iya zabe cewa za ya kasance da cikakken lafiya da kuma farin ciki. Za ka iya sa tarkace-tarkace wanda bai kamata ba a cikin cikinka ko kuwa a cikin cikinki. Za ka iya sa yashi a cikin idonka ko kuwa a cikin idonki. Kai ne ko kuwa ke ce da kanki za ki wahala, domin kai ka zaba. Rai da lafiya ba a siyanta a kasuwa kamar mota ko babur. Mutum za a iya tambayar kansa cewa ta wani hanya ne za mu iya amfani da basiran da Allah ya bani in yi rayuwar da za a girmama Allah in kuma taimakawa dan Adam. Wato, rayuwar takan kasance da daraja ne kawai idan an yi wannan tunanin. Ya kamata ne mu yi hankali yadda za mu lura da kowannenmu da cikakken lafiya, yadda za mu yi hidimar da ya kamata mu yi a cikin gidajenmu, ikkilisiyoyinmu da ma'aikatunmu da kuma ƙasa gaba ɗaya. Mutane da yawa suna gani kamar muddin ba su ji wata zafin jiki ko kuwa zazzabi ba, to shi kenan suna da cikakken lafiya. Amma cikakken lafiya ta kunshi jiki da ta tunani da kuma ta ruhaniyanmu. Ta yaya zan iya samu cikakken lafiyan jiki? Ta wurin kiyaye dokokin kiwon lafiya wadda Allah ya ayyana mana domin rayuwarmu mai lafiya da kuma mai kyau. Duka halayenmu da ayyukanmu ya kamata su kasance ba sabani da waɗannan dokokin. Idan mai sauraro ya kasance tare da mu a cikin shirye-shiryenmu na kiwon lafiya, za ka gane yadda jikinka yake da yadda za ka adana shi domin samun cikakken lafiya.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne AWR Sashin Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Mai sauraro, za mu saurari waka na dan uwa Gashon Kakwi. Bayan nan za mu saurari Pastor Joshua Malum a fili don sujada. Kar a yi nisa da akwatin rediyo.
sadaku mun gode ya Allah ku gaskata dani in kun yarda dani mun yarda ya Allah to ku ku kirani ni ashirye na ke mun ashirye
da wannan sa'ar ibada ni ne Pastor Joshua Ezra Malum yau muna da kan magana wanda ke cewa kai ma za ka iya zuwa aljanna karatunmu yana cikin littafi Yohana bishara sura 3 aya 5 Yohana sura 3 aya 5 littafi ya ce Yesu ya amsa ya ce Hakika, hakika, na ce maka, in ba a haifi mutum daga cikin ruwa da ruhu kuma ba shi da iko ya shiga cikin mulkin Allah. Bari mu yi addu'a. Ubangiji, ka koya mana nufinka, domin mu yi tafiya cikin tafarkinka a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen. ko da shike Saul da mutumin Romawa ne, kuma ya samu ilmi a karkashin malami mafi ilmi a Urushalima. Saul, wanda da Shawulu ne sunansa, da yana da himma ga adininsa na Yahudawa, kuma yana kareta. Saul, wanda sunansa ya sake daga baya, an sake masa suna zuwa Bulus bayan tubarsa, ya faɗi irin kokarin da ya yi domin ya kawas da mabiyan Yesu. Ayyukan Manzanni 22 aya 4-5 ya ce, kuma na sananta wannan tafarki har ga mutuwa, na damre maza da mata na kai su cikin kurkuku. Aya na 5 din manzo Bulus ya ce, na tafi kuma zuwa Dimashka domin in dauki waɗanda suke can in kawo su Urushalima a damre domin a yi musu hukunci. Yayin da yake hanyarsa zuwa Dimashka, sai haske daga sama ya buge shi har ya fadi a ƙasa. Ayyukan Manzannin ya ce, sai ya ji murya ta ce mani, Shawulu, Shawulu, don me kake sananta ta? Ya amsa wannan kiran ya ce, wane ne kai da nike sanantawa? Sai ya ce mani, ni ne Yesu Banazaret wanda kake sanantawa. Kuma na ce, me zan yi? Ubangiji ya ce, ka tashi ka tafi cikin Dimashka, can za a faɗa maka zancen ababen duka da abinda za ka yi da abinda na sanya maka ka yi. Har kwana uku Saul ya yi ta tunani irin wahala da zafi da kuncin da ya sa masu bi a ciki, da kuma kiyan da cewa Yesu shine Masiyan, kuma masu binsa yantawaye ne. Zagi da shaida na kariya ga mai ceton duniya wanda ya yi ya kawo masa ciwon zuciya, ya samu lokaci domin ya sulhunta da Ubangiji. Ya yi zama cikin babban duhu har na tsawon kwana uku, sai Allah ya aiko da annabi zuwa gare shi mai suna Ananias. Sai Ananias ya bayyana hasken Allah zuwa ga manzo Bulus da irin sakon da an bashi zuwa ga dukan duniya. Manzo Bulus, wanda da Shawulu ne, ya tambaya, yanzu fa don me kake jinkiri? Ka tashi a yi maka baptisma, a wanke zunubanka, kana kira bisa sunansa. Wannan ita ce kalman da annabi ya gaya ma manzo Bulus. Wannan ita ce farkon tafiyar Saul zuwa aljana, ya kuma hadu da Ubangiji Sahara Bada. Baptisma kofa ce ta sabon rayuwa. Idan ka dubi yau, wasu suna gudu daga yin baptisma, tunaninsu wasan yara ne. Na taba je wani wuri ina baptisma, bayan na nusar da mutum a cikin ruwa na fitar mun fita, yan yara kanana sun shiga, sai su ma sun fara kwaikwayon wannan. Wato a wurinsu baptisma ba shi da ma'ana, amma baptisma na masu bi ya samo asali ne daga Yohana mai baptisma, annabi mara kyan gani, wanda ya bayyana a jejin Yahudiya yana wa'azin tuba gaba gadi. Dukan hanyoyin da suka nufi kogin Urdun sun cika da mutane waɗanda sun so su je su saurare shi. Sa'an da mutanen Urushalima duka da Yahudiya suka kewaye Urdun, suka fita zuwa wurinsa, ya yi musu baptisma cikin kogin Urdun suna fadin zunubansu. Washe gari ya ga Yesu yana zuwa gare shi, Yesu ma ya zo domin a yi masa baptisma, inji Yohana sura 1 aya 29. Yesu ya yi baptisma ba domin shi mai zunubi ba, amma domin kwatanci zuwa gare mu. Idan Yesu da ba shi da laifi ya yi baptisma, wane ne kai da za ka ce ba za ka yi baptisma ba, amma kana kiran kanka kai mai bi? Baptisma ita ce kofar shiga aljana. Idan kana so ka gaji mulkin Allah, ka yi baptisma, ka karbi Yesu ya zama mai cetonka. Yesu bayan an yi masa baptisma ya fita daga cikin ruwan, yayin da ruwan na digowa daga jikinsa a tabe a gefen rafin Urdun, Allah ya gabatar da shi kamar dansa wanda an shafe shi. Baptismar Yesu ya zama mafarin hidimarsa. Bitrus ya ce a cikin Ayyukan Manzanni sura 10:38, wato Yesu Banazarat, wanda Allah ya zuba masa ruhu mai sarki da iko, ya yi yawo cikin aikin alheri, yana warkar da dukan waɗanda shaitan ke wahal da su, gama Allah yana tare da shi. Farisawa suka ji labarin Yesu yana yin almajirai, yana yi musu baptisma kuma har suka fi na Yohana yawa. Aya na 2, amma Yesu da kansa bai yi baptisma ba, sai dai almajiransa. Bulus, mabiyin Yesu, ya ce, Ubangiji daya, bangaskiya daya, baptisma daya. Cikakken labarin baptisma yana samuwa a cikin littafin Ayyukan Manzanni ne, domin wannan yanuwa na masu mai sauraro da yamma da wannan lokaci, ina cewa idan ba ka riga ka shirya da Yesu ba, ka shirya, ka karbi baptisma, a yi maka baptisma na nusarwa, bin ne rayuwar Kanada a cikin kabari na ruwa, a tashe ka zuwa sabuntakan rai cikin Kristi, shi ne wannan kofa na zuwa aljana. Idan ba a riga yi maka baptisma ba, ka nima inda za a yi maka baptisma, domin ka karbi Yesu ya zama mai cetonka. Allah shi taimake mu. Ubangiji, mun gode, domin ka koya mana hanyar shiga aljana, ita ce ta wurin baptisma. Ka koya mana yanda za mu yi baptisma, domin mu zama yayanka, cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Mai haƙuri an ce yakan dafa dutse har ya sha romansa. Rayuwa a yau ba ga mai sauri ba ce, ya kamata mutum ya maida hankali a duk abin da yake yi a rayuwarsa. Domin an ce sannu baya hana zuwa, sai dai a daɗe ba a ji ba. Akwai mutane da yawa, akwai abin da suka sa a gaba, sai su yi ƙoƙari kici-kici, jina-jina, su yi ruwa, su yi tsaki, su tabbatar cewa sun samu wannan abun. Ba tare da la'akarin cewa duk abu da yake zuwa a lokacin da Allah ya tsara ne ya ƙayyade shi ba. Saboda haka, idan kana da ƙuduri a rayuwarka, dogaro ya kamata ka yi ga Allah domin cimma wannan buri naka. Bai kamata ka cuci wasu a hanya ba, bai kamata ka muzanta wa wasu a hanya ba, domin wannan rayuwa a hankali ake binta. Idan ka yi dogaro, ka kuma yi hatara ga Ubangiji Allah, shi zai baka nasara, ya baka hanya da za ka samu domin ci gaban ka a rayuwarka, domin kuma cimma burinka na rayuwa. Rayuwa ba da sauki take ba, amma mai haƙuri yakan daure har ya samu moriyarsa. Idan ko ka yi haƙuri, abin da ya kamata ka yi, ba ka yi abin da Turawa suke cewa shortcut ba, ba ka cuci mutane ba, ba ka yi coge ba, to lokacin da ka kai inda Allah yake so ya kai ka, za ka kasance babu fargaba a rayuwarka. Za ka kasance da gaba gadi. Mutane a yau suna so a sha yanzu-yanzu, a yi magani yanzu-yanzu. Shi yasa za ka gani ana cuta, ‘yan kasuwa suna sai da abin da bai kamata ba a kan kuɗi mai yawa, domin wai su samu kuɗi yau-yau. Wasu ma har sun je suna fashi domin su samu kuɗi yau-yau. Amma kai mai sauraro, idan ka mai da hankali, Allah zai kai ka inda zai kai ka. Wannan ba yana cewa ka zama rago ba ne, ka zama mai zaman kashe wando ba, a'a, amma yana cewa duk abin da za ka yi, ya kamata ka yi shi a cikin natsuwa, domin samun nasara ma yana zuwa da tunani ne mai kyau. Ka kasance mai haƙuri da za ka dafa dutse har ka sha romansa.
Ƙarshen shirinmu na yau kenan, mai sauraro, ina fata an samu ƙaruwa, an samu ginuwa a ruhaniya da kuma jiki. Idan haka ne, sai a yi ƙoƙari a ci gaba ana sauraron shi da shiryenmu kowace safiya da kuma maraice. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a tura mana zuwa ga email namu. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com ko kuwa a tura mana da sako zuwa ga adireshin Facebook namu awr/hausa. Ina godiya zuwa ga Pastor Joshua Malum da kuma Pastor Audu da kai mai sauraro da tallafawa a shirin. Duka na cewa Ubangiji ya yi muku albarka. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, yayan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba.